Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma Alfa Radio dake Kumasi a Ghana. Kwa iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masaurari assalamu alaikum barkamu da warhaka Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Laraba 1 ga watan 3 na Janairu shekarar 2018 a shirin namu na yanzu muna dauke da rahoto akan alƙaluman da hukumar kula da yara ta Majalisar Dinkin Duniya ta fitar take waje tace an haifi kimanin yara 20,000 a Najeriya a ranar 1 ga watan Janairu a wannan sabuwar shekarar wanda akan haka ne muke son jin ra'ayoyin ku shin ta yaya za a tinkari matsalar yawan al'umma da kuma yawan mace-macen yara da uwayen su mata a yayin haihuwa lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1 2025 kada a manta a sanya alamar tarawa zamu kawo muku labarin wasanni daga Ghana amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya saki yi wa jama'a ƙasar Iran alƙawarin sabon taimako. Duk da cewa kafafen yaɗa labaran Iran sun ba da rahoton cewa dubban masu zanga-zangar goyen bayan gwamnati sun yi gangami a wurare da dama a faɗin ƙasar bayan kwanakin da aka kwashe ana zanga-zangar adawa da gwamnati. Ina mutunta jama'ar Iran akan kokarin da suke yi na kawas da gurɓatacciyar gwamnati a cewa Trump a sakon da ya rubuta a shafinsa na Twitter. Ya ƙara da cewa za ku ga gagarumin taimako daga Amurka a lokacin da ya dace. Nan take dai babu cikakken bayanin wani irin taimako ne Trump yake magana a kai. Gidan talabijin ɗin Iran ya nuna bidiyon wasu ɗimbin mutane ɗauke da tutar ƙasar suna kirarin goyen bayansu ga shugaba Ayatollah Ali Khamenei a yau Laraba. Daga baya dakarun Iran na musamman sun faɗi cewa an kawo ƙarshen zanga-zangar adawa da gwamnati da ta ɓarke a 'yan kwanakin nan da suka gabata.
Jami'an gwamnatin Somalia sun ce mayakan Al-Shabaab sun kashe wasu mutane 5 akan zarginsu na yi wa gwamnatin kasar leken asiri da sojojin Kenya da na kasar Habasha. Mayakan sun aiwatar da kisan mutanen su 5 a bainar jama'a a garin Kuntuwari da ke yankin Lower Shabelle. Adan Umar, kwamishinan gundumar Barawi, ya faɗi cewa an tusa ƙiyar fararen hula bayan Allah waɗanda ba su aikata laifin komai ba zuwa wani fili da ke Kuntuwari da maraicen jiya Talata, kuma wasu 'yan bindiga suka aiwatar da hukuncin kisa a kansu. Radio Andalus na 'yan ƙungiyar Al-Shabaab ya yaɗa muryar wani alƙalin ƙungiyar a lokacin da ya yanke hukunci akan mutanen. Umar ya kuma ce alƙalin ya yanke hukuncin bai gabatar da wata shaida ba akan zargin da aka yi wa mutanen. A halin da ake ciki kuma a Kenya 'yan sandan ƙasar 5 sun rasa rayukansu bayan da mayakan ƙungiyar Al-Shabaab suka kai wa mota sahari a yau Laraba.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya wani dan kuna bakin wake ya kai hari a wani masallaci a jihar Borno dake arewacin kasar a yau Laraba inda ya kashe akalla mutane 10. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce maharin ya shiga masallacin ne a garin Gambaru jim kadan kafin sallar Asuba. Ya tada nakiyoyin da ya shiga da su ya kuma yi ragaraga da ginin masallacin. Babu wanda ya dauki alhakin kai harin amma yana kama da aikin yan Boko Haram kungiyar da ke kai munanan hare-hare a gwagwarmayar da take kusan shekaru 8 a arewacin Najeriya. Gwagwarmayar da ta yi sanadiyyar halaka mutane 20,000. 'Yan sanda da fararen hula da majami'u da masallatai na cikin wuraren da 'yan kungiyar ke aunawa a hare-haren da suke kaiwa.
To a yau Laraba, Prime Minister kasar Habasha, Haile Mariam Desalegn, ya sanar da sakin wasu fursunonin siyasa da kuma rufe wata cibiyar tsare mutane wacce ta yi ƙaurin suna wajen gallazawa jama'a. A wani mataki da ya kira ƙoƙarin faɗaɗa demokaraɗiyya don a dama da kowa. An sha zargin kasar Habasha da keta haƙoƙin jama'a, ciki har da kamun mutane da yawa don murƙushe adawa da ganawa fursunoni azaba a Maikelawi, wata cibiyar tsare mutane da ke Addis Ababa babban birnin kasar. A wani matakin gwamnati na ba saban ba, Haile Mariam ya fada a wani taron manema labarai cewa za a yi watsi da zarge-zargen da aka yi wa fursunonin da a baya aka ce sun aikata manyan laifuka suna jira a yanke musu hukunci.
A yau Laraba ne Koriya ta Arewa ta sake bude kafar sadarwa ta musamman akan iyakokin Koriya ta Arewa da ta Kudu. Muhimmiyar alama da ke nuna cewa kasashen biyu da ke mummunar gaba suna neman inganta dangantakar da ke tsakaninsu bayan shekaru da suka kwashe na ƙarin zaman ɗarɗar. Jami'an ƙasar Koriya ta Kudu sun ce takwarorin aikinsu na Koriya ta Arewa sun kira su ta wannan layin tarho na musamman. An sanya wayar ne a ƙauyen Panmunjom da ke bakin iyakar ƙasashen biyu a wuri na musamman da aka ware inda babu ayyukan soja. Wurin da kuma ya raba Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu. An dade ba a yi amfani da wayar ba tun daga watan Fabrairu na shekarar da ta gabata a lokacin da Koriya ta Arewa ta katse magana da Koriya ta Kudu bayan da Koriya ta Kudu din ta fidda kanta daga wata masana'anta haɗin gwiwa tsakaninsu a matsayin mai da martani akan ci gaban gwaje-gwajen makaman nukiliyar Koriya ta Arewa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To kamar yadda muka ambata da fari, hukumar kula da yara ta Majalisar Dinkin Duniya ta fidda alƙaluman yawan jariran da aka haifa a ranar 1 ga watan Janairu na wannan sabuwar shekara. A Najeriya yawan su ya kai kimanin 20,000. Ga Nasiru Adamu El-Hikaya dauke da ƙarin bayani.
Alƙaluma daga hukumar yara ta Majalisar Dinkin Duniya UNICEF sun nuna an haifi yara 20,210 a ranar 1 ga Janairun wannan shekara a Najeriya. Wannan dai na nuna yadda ake samun ƙaruwar jama'a cikin sauri a Najeriya da hakan kan ƙarfafa ɗaukar matakan tazarar haihuwa. Ana kiyasin zuwa 2,050 Najeriya za ta zama ta uku mafi yawan jama'a a duniya. Hukumar ta UNICEF ta nuna jiyayin cewa wasu daga cikin yaran ba za su wuce kowanne da aka haife su ba, za su koma ga Allah don matsalolin da aka iya kaucewa. Ƙwararre kan kula da lafiya matakin farko a ƙasashe masu tasowa Dr. Labbo ya ce hukumomi na ɗaukar ƙarin matakai.
An fahimci cewa mata da yara kusan miliyan guda sukan rasu a shekara, don haka sai aka fito da wannan tsari na federal government wanda zan hasted ma gaba ɗaya zan kowace jiha suka ɗauki wannan domin a gaba da a ceto su da mace-mace su zan haihuwa asibiti a hana ɗaukar ciwon na HIV ɗin ga uwa ta zuwa ga jinjiri, sannan ya kasance a zan kamfani da gidan sauron ga 'yan gayyato ƙasashe guda biyar kamar Malawi, Mozambique, Democratic Republic of Congo, Niger da kuma Najeriya domin ya kasance a ga kowace ƙasa ta yi nata domin harhaɗo da hana yara su kuma mutuwa a dalilin malaria da gudawa da kuma abin da aka ce mana ciwon haƙarƙari. To shine aka kawo a yau wannan, saboda kamar ku sani an koyar da ma'aikata cikin ƙauyuka wanda ya kasance zan suna nesa ga asibiti matsayin kilomita 5 daga inda kila asibiti ko kuma akwai ruwa tsakaninsu ko kuma akwai daji ko kuma akwai wani abu da zai hana su zuwa asibiti, amma wannan ake cewa hard to reach a Turanci. Ba dole sai sun yi karantun lafiya ba, a koyar da su yadda za su iya gane malaria ta amfani da wanga abin awo ɗin gana malaria a wani aka rapid test kit, a gwada musu da za a bada magani. Ya rage yawan mace-mace kwarai daga saboda an fahimci cewa mafi yawancin mace-macen gane yara akan malaria da wannan cututtuki sukan mutu ne tun kafin su tafi asibiti.
Ita kuma daraktar rigakafi ta hukumar lafiya matakin farko ta Abuja Dr. Ruqayyah Yawamako ta ce shayar da yara nonon uwa shine rigakafin farko.
Idan aka haifi jariri ana shayar da shi nono ba sai an kashe kuɗi wajen sayan madara ta gwangwani ba. Shayar da shi ko kuma a tsaya a ce ana neman nonon akuya ko nonon shanu ko wani abu dai abincin gwangwani dai wanda za a ba jariri. Nonon uwa yana zuwa ne a lokacin da ta riga ta haihu, yana zuwa daga ƙwaƙwalwarta, baya bukata wani kuɗi ko wani abun nan. Kawai abin da ake bukata mace da ta haihu ta ci abinci ingantacce, in ta ci abinci ingantacce ta kushi tana da ƙoshin lafiya, ba wani abu, nonon uwa zai zo muddin dai aka dora yaro a jikin shi. Bayan haka kuma kaga mai gida zai iya samun sausauci akan kula da ita, wanda ba sai an sai ma jariri wani abu ba. Idan ana ci da yaro da abincin gwangwani, gwangwana yannan za a yar, in aka yar aka zubar a ko'ina za ka ga rashin tsafta ya samu tun daga cikin gida har zuwa unguwa.
UNICEF ta ce yaran da aka haifa a bana na da damar ganin ƙarni na 22 musamman in aka samu kulawa. Hukumar ta ba da misali da cewa in aka haifi yaro a ƙasar Sweden zai iya ganin shekara ta 2,100, amma yaro a demokradiyyar Congo ba zai iya wuce shekara ta 2,075 ba. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ba ya ce ke tsare rawar ciki, babu haihuwar ce zai yi na sauƙin To Madalla Nasira Adamu ƴar hikaya, a yau muna son jin ra'ayinku ne akan wannan maudu'i. Shin ta yaya za a tunkari matsalar yawan al'umma da kuma mace-macen jarirai da uwayensu mata yayin haihuwa? Amma kafin nan, bari mu shakata da wannan waƙar.
Ina kuke ƴan uwa na ku saurara yau zan biya. Waka ce za mu yi ta akan hada kan Najeriya. Ni buri na mu so juna mu zauna lafiya. Kuma bar gaba idan mun gane dan Allah mu girmama juna. Ma farki wai araba suke sun manta sun siya in tana hada aishara take in hatta tarwase ku ga yan amfanin me take tsaya mi nazari karmi aikin da na sani ikhwana mafarki wai araba suke sun manta sun siya in tana hada aishara take in hatta tarwase ku ga yan amfanin me take tsaya mi nazari karmi aikin da na sani ikhwana.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To kiranmu na farko a yau ya zo ne daga jihar Kaduna. Wake magana daga jihar Kaduna?
Ibrahim Alaramma ne daga cikin Kaduna.
To Alaramma, menene ra'ayinka game da wannan maudu'i?
To ra'ayina shine yana da kyau gaskiya ga hukuma su tsaya su ga menene ya kamata a ce su yi domin tareren jariran da muke samu da kuma haɓakan jama'a. Akwai buƙatar a ce a ƙara buɗe dazuzzuka domin a samu gurin da za a yi noma, saboda yanzu za a ga guraren ma da ake noma abincin ma da muke ma a yanzu ma ba ma daɗa isan mu yake ba. Idan kuma za a nemi gudunmuwa ne daga ƙasashen waje na abin da mu ba mu da shi, to a dinga yin ƙoƙarin irin wannan. Sannan kuma asibitoci ya kasance a inganta su, a kawo malaman asibiti wanda za su dinga bi lungu-lungu saƙo-saƙo suna lura da wato iyaye waɗanda suke ƙauyuka waɗanda ba su da halin iya zuwa asibiti. Ba a ce dole sai mutum ya zo asibiti ne da matan shi za a duba yanayin yanda yake ciki ba.
To madalla, mun gode. Sai kuma jihar Bauchi, wake magana daga jihar Bauchi?
Hello,
wake magana daga jihar Bauchi?
Kuna magana da Sama'ila mai shago.
Sama'ila mai shago, to ka rage rediyon ka, ina jin kaina a ciki.
Yawwa, na rage.
Yawwa, to menene ra'ayinka game da wannan maudu'i?
Kuna magana da Sama'ila mai shago dake garin Yayu.
Naji ka malam Sama'ila, muna magana ne akan yadda za a shawo kan wani irin mataki za a dauka na sakamakon yawan al'umma da ake ƙara samu da yawan mace-macen jarirai da iyayensu mata yayin haihuwa.
Wato dai ina kira da shugabanninmu ne. Saboda ƙara himma a duk hankali ya ƙara koma.
To malam Sama'ila dai da alama layin nasa ma yanke gaba daya. Bari mu shiga jihar Kebbi. Wake magana daga jihar Kebbi?
Kuna magana da Shehu Arba Sara daga jihar Kebbi don ko ta guru.
To malam Shehu, menene ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina ga wannan batun, ni dai ina kira da jagoranmu jihar Kebbi mai girma Atiku Bagudu da ya taimaka ya gyara mana wutanmu. Wuta jihar Kebbi gaskiya mu da yankin mu don kosa go wallahi ba mu jin daɗin komai game da wuta.
To sai dai muna magana shehu muna magana ne akan yawan mace-macen jarirai da iyayensu mata yayin haihuwa a sabuwar shekara ranar 1 ga wata. An ce a Najeriya kadai an haifi yara sama da 20,000 wasu daga cikin su ba za su kwana ba za su mutu akan wannan matsalar muke magana akai.
To Alhaji ka san lamarin damuwa ta yawa don Najeriya wallahi mun dai zaɓi.
To to mun gode Malam Shehu bari mu tsallaka birnin Gwari jihar Niger kenan wake magana daga Niger.
Kuna magana Tijjani Musa birnin Gwari.
To Tijjani Musa menene ra'ayinka ga wannan batun?
To ra'ayi na ni dai a yanzu shine ina so ina ai kira gwamnatin jihar Kaduna ta duba mana hanyar mu da tashi daga birnin Gwari zuwa Funtuwa akan matsalar tsaro da ake fama da ita a kullun.
To Allah ya sa waɗanda ake magana a kansu sun ji, amma muna magana ne a kan yawan mutuwar jarirai da iyayensu mata a yayin haihuwa. Menene kana da ra'ayi a kan wannan?
To ra'ayi na dai shi ne abinda nake kira dai a kan shi kawai.
To shi kenan, mun gode Malam Tijjani. Allah ya sa waɗanda kai wannan kira domin su sun ji. Bari mu tsallaka jihar Katsina. Wake magana daga Katsina.
Assalamu alaikum. Kai tsaye kuna magana da Sade Sa'idu daga nan tsakiyar garin Daura.
To Sade Sa'idu Daura, menene ra'ayinka game da wannan batu?
To ra'ayina dangane da wannan batu yana danganta da ire-iren sakaci da wasu matan suke ta bangaren rashin samun kulawa a lokacin da suke ɗauke da juna biyu, ko kuma wasu mazajen basu dama su je asibiti domin duba lafiyarsu. Wanda a ƙarshe idan suka zo wannan haihuwar akan fuskanci matsaloli ko kuma ainihin samu wannan jaririn ya zo ba tare da rai ba. Ƙarshe har ita ma uwar ta fuskanci wata matsala ta ire-iren lururin da mata suke fuskanta.
To ta ya za a fuskanci?
Ƙarshe nake mai jawo hankalin su matan da kuma hukumomi. Yana da kyau a ƙara faɗaɗa wayar da kan al'umma musamman ne yankunan kara. Muhimmancin zuwa asibiti a daidai lokacin da suke ɗauke da juna biyu. Saboda ta haka ne za a ainihin kare lafiyarsu da kuma lafiyar abin da suke ɗauke da shi. Sannan kuma hukumomi su faɗaɗa ainihin asibitoci musamman a yankunan karkara nan matsalar ta fi faruwa.
To
na gode kwarai da gaske da fatan na kusa shi lafiya.
To madalla Sada Sa'idu Daura, bari mu tsallaka jihar Zamfara. Wake magana daga Zamfara.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wake magana?
Kuna magana da Arma ya Ubaka aikin yaro dan ga ƙawa na Mura.
To Arma ya Ubaka aikin yaro, me ra'ayinka game da wannan batun?
Hello?
Hello, muna jinka.
To yawa, ta gaskiya wannan batu ya kamata musamman ga iyayen mata ko iyayen maza, ya kamata idan an kai mace na ciki a ranki zuwa asibiti domin kula da lafiyarta. Domin gaskiya a yawancin mutane gaskiya akwai sakaci na rashin baiwa zuwa mata musamman zuwa awo.
Na'am. To madalla Arma ya Ubaka aikin yaro, sai kuma mu koma jihar Kaduna. Wake magana daga jihar Kaduna?
Naziru Abel Hausa, barka da yammaci.
Barka da warhaka.
Kuma barka da shigowa sabuwar shekara.
To barka da shigowa sabuwar shekara.
Sunana Murtala, ina kiranku da garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala na garin Rigasa, menene ra'ayinka akan wannan batu?
Eto maganan hayayyafa da ƙara yawa, kaga to da alama mu ma dai zamu mulki duniya kenan, Allah ya yarda. Kila nan gaba za a zo wanda ya ci population mai yawa, kila shi ne zai mulki duniya kenan, muna sau na uku kenan. To kuma maganar rashe-rashe gaskiya ya kamata a ce gwamnatin wayan musamman wannan gwamnati gaskiya ta sa ido kan asibitoci masu zaman kansu da na gwamnati. Dan mu ba mu taba gani kila ko ku kuna gani nan kasashen da suka ci gaba su America su Ingila a ce an je karban haihuwa sai a rasa ɗaya ko mace ta mutu ko yaro ya mutu. Gani kenan ko akwai rashin kwarewa na likitoci ko da sakaci ko rashin kayan aiki. Ya kamata gaskiya a yi maganin wannan abubuwa, da fatan za ku tashi lafiya.
To madalla Murtala na Rigasa, mun gode kwarai da gaske. Kar amanta, muna magana ne maudu'inmu na yau kuma shine yawan al'umma, yaya ake tunkarar matsalar yawan al'umma a duniya, sannan kuma da yawan mace-macen jarirai da iyayensu mata a yayin haihuwa. Sai a kira a bayyana mana ra'ayi. Kuma namba da za a kira ita ce alamar tarawa 1 202-205-2055-2655-2655. Kar amanta a sa alama tarawa. To, yanzu mun samu kira daga jihar Ondo. Wa ke magana daga jihar Ondo? To, wanda ya kira daga jihar Ondo, ina ga layinsa shi ma ya tsinke, akwai maiwa, akwai matsala ta wato wayoyin namu a yau. Hello, wa ke magana?
Assalamu alaikum, sunana Ayuba Garba Imam daga kashin Madaki a jihar Bauchi.
To, Ayuba, menene ra'ayinka akan wannan magana? Wannan batu da ake?
Ra'ayina dai zan kira ne masu matan kansu. Yana da kyau da zarar Allah ya ba su juna biyu su yi kokari su ringa zuwa asibiti domin ana musu awo, saboda zuwan su asibiti yana da matukar muhimmanci. Sannan kuma kiwon lafiya har ga Allah. Yana da kyau masu kuɗi ma su shiga wannan harka. Abubuwa yana yawa ma gwamnati. Ba za ta iya ɗauka abubuwan ita kaɗai ba. Yana da kyau masu kuɗi su shiga su taimaki musamman mata wanda suke da ciki, musamman ma na ƙauye. Yana da kyau masu kuɗi har ga Allah su taimaka musu su musamman wajen abin hawa da kuma magunguna na wadda idan za su je asibiti din su rika taimaka musu musamman abin hawa a ƙauye. Yana da wahala za ka ga mata kana fama da ciki to amma hanyar zaka samu baya da kyau. Yana da kyau gwamnati ta kula da hanyoyin ƙauye musamman hanyoyin karkara din nan.
To, bari mu tsallaka jihar Yobe. Wake magana daga jihar Yobe kuma a gurguje shine kiran mu na ƙarshe.
Assalamu alaikum. Garba injiniya ne daga garin Dapchi.
To, Garba injiniya, menene ra'ayinka a gurguje? Naga ana daga mun hannu tuni.
Haka to a lokacin dai mutane zuwa asibiti dai shine ina zuwa komai da komai amma mutane ba su kula da zuwa asibiti ba.
To, kana ganin a ci a zuwa asibiti ki akai-akai kenan ko?
Gaskiya zuwa asibiti akai-akai yana da amfani kuma ana gwamnatinmu yana kula da aiki sosai na kula da lafiya.
To, Malam Garba, mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka kuma anan zamu dakata da amsa wayoyinku sai kuma gobe insha Allahu zamu ba ku wata dama a sake ci gaba da kira. To yanzu ga shirin labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Da wannan labari na tsohon maga kujeran kungiyar guje-guje da tsalle-tsalle na kasar Ghana George Holden Lautrec za mu soma labarin wasanni. Ya kuwa ce wasannin motsa jiki a kasar Ghana zai rushe in har aka ci gaba da yi masa irin riƙon sakainar kashi da an ka yi masa a bara cikin shekarar nan. Wani mambar hukumar Accra House of Oak Dr. Nyawu Tamaklu ya yi hannun kumai sanda ga 'yan wasan club cewar babu ɗan wasa ɗaya da zai iya nuna fifiko a kan sauran 'yan wasa domin kowane ɗan wasa na da muhimmanci a klubu kuma za a iya canja kowane ɗan wasa. Ya faɗi hakan ɗin ne a cikin saƙonsa na sabuwar shekara ga 'yan wasan. Muƙarrishin babban magatakardan hukumar ƙwallon ƙafar Ghana Alex Asante zai amshi kyauta ta musamman a wurin bukin bayar da kyautai na ƙungiyar marubuta labaran wasanni SWAG a taƙaice. Misa Asante ne ke kula da sha'anin takara na ƙasa da ƙasa da kuma hurɗa. An ambaci sunansa ne tare da wadda ya kafa club da ake cewa Elmina Sharks Dr. Papa Kusi Indom. A ƙarshen kaka na wasan ƙwallo mai sha'awa da ƙayatarwa wa Black Stars dan wasan Atletico Madrid Thomas Partey da dan wasan na gabanar Red Star Belgrade Richmond Buachi za su fafata don ganin wane ne a cikin su zai lashe kyautar Sports Writers Association of Ghana na shekara ta 2017. Manajan Chelsea Antonio Conte ya sha alwashin zai sake ba Baban Rahman wata dama a Chelsea shekaran nan ko zai iya sake farfaduwa bayan ya sha fama da raunuka iri-iri cikin kakan wasanni biyu da sun kawuce. Dan wasan gaba na West Ham United Andre Dede Ayew ya yi imani sabon manajansu David Moyes na kan hanyar yunkuro da klubin. Emmanuel Adebayo wadda ya yi wasa a Arsenal, Manchester City, Real Madrid da Tottenham ya ci ko kaɗan
baya farin ciki da tarihin wasan kwallo da yayi, sai dai amma yana da fatar a nan gaba zai ci lamban yabo mai girma irin su Ballon d'Or. Damben zamani dan damben Mexico Cesar Suarez ya bayyana cewa lallai ne Isaac Dogbe dan Ghana bai taba shan kashi ba a tarihin dambensa. Dalili dai shine bai taba haduwa da abin tsoro kamar sa ba. Dan Mexico ya ce zai kawo ƙarshen tarihin dan Ghana a ranar Asabar. Da haka dan da sa'aya a wasan sai kuma wani sabon makon Redwan Allah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Akra Ghana.
Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A cigaba da yunkurin gwamnatin Amurka na inganta tsarin lafiyar dukkanin 'yan kasar Uganda, hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka kwanan nan ta kaddamar da wani shiri kan kimanin kudi dala miliyan 28.3 don karfafa harkar lafiya a yankin Acholi. Wannan aikin na shekara biyar wanda ake kira Regional Health Integration to Enhance Service in Northern Uganda, Acholi Rights Acholi da Turanci, zai ba gundumomin yankin masu kula da lafiya na arewacin Uganda damar ba da ingantacciyar kula da lafiya zuwa ga jama'ar kasar Uganda. A yin aiki tare da kawayenta ƙarƙashin wannan shiri da ake kira Rights Acholi a takaice, zai ƙara bunƙasa harkar lafiya da wadatuwarta, zai inganta hanyar samun magunguna da wasu buƙatun kiwon lafiya, da samar da kayan aiki da kula da su. Bugu da ƙari, aikin zai bunƙasa samuwar kiwon lafiya, zai ƙara wayar da wa jama'a kai a daidaikunsu da masu samar da aikin lafiyar da kuma a matakin al'umma baki ɗaya, da burin rage tsaiko wajen neman lafiya da rage ƙarancin samun kula. Hukumar kula da ayyukan raya ƙasashe masu tasowa ta ba da kungilar wannan aiki na Right Acholi ga wani kamfanin bincike da ake kira University Research Co LLC, wani sanannen kamfani ne na ƙasa da ƙasa wanda yake da dadaddan tarihi a ƙasar ta Uganda. Wannan shiri yana ɗaya daga cikin zuba jarin da Amurka take yi duk shekara na akalla dala miliyan 500 a harkar lafiya a ƙasar Uganda. Amurka tana alfahari da aiki da ƙawarta Uganda wajen inganta harkar lafiya da kwanciyar hankali ga al'ummar Uganda. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To yanzu kuma ga Marin Dauda da labarai amma a takaice.
A takaice, a yau Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya sake yi wa jama'a ƙasar Iran alƙawarin sabon taimako, duk da cewa kafafen yaɗa labaran Iran sun ba da rahoton cewa dubban masu zanga-zangar goyon bayan gwamnati sun yi gaggami a wurare da dama a faɗin ƙasar bayan kwanakin da aka kwashe ana zanga-zangar adawa da gwamnati. Jami'an gwamnatin Somalia sun ce mayakan Al-Shabab sun kashe wasu mutane su biyar a kan zargin suna yi wa gwamnatin ƙasar leƙen asiri da sojojin Kenya da na ƙasar Habasha. Mayakan sun aiwatar da kisan mutanen su biyar a bainar jama'a a garin Kuntuwari da ke yankin Lower Shabelle. Adan Umar, kwamishinan gundumar Barawe, ya faɗi cewa an ta sake ya fararen hula bayan Allah waɗanda ba su aikata laifin komi ba zuwa wani fili da ke Kuntuwari da maraicin jiya Talata, kuma wasu 'yan bindiga suka aiwatar da hukuncin kisa a kansu. A Najeriya, wani ɗan ƙuna baƙin wake ya kai hari a wani masallaci a jihar Borno da ke arewacin ƙasar a yau Laraba, inda ya kashe aƙalla mutane goma. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce maharin ya shiga masallacin ne a garin Gamboru jim kaɗan kafin sallah asuba, ya tada nakiyoyin da ya shiga da su, ya kuma yi raga-raga da ginin masallacin.
To da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Mrs. Julie Gresham da ta ba da umarni, da injiniyanmu Malam Basco, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.